بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah Muslimin bertemu dengan saya hadwa wannan masallaci na Masjid Ali bin Abi Talib dake wannan yankin anguwa Madinatu Zazzau anan garin Zaria dake Zazzau jihar Kaduna Najeriya. A yanzu da muke magana mu waye gari safiyar Juma'a wanda a kai daidai da safiyar 29 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جمعك زوا مدينة يشتر دو لا يدريبه دا أربعين دا بقي واللي ليلي دا شا بقي جواتم هدو شكرا بطولي لبو بيو دا عشرين بشلا وانا مشينا دا سيمي لما تا داري دا أربعين دا ديار إن شاء الله أكين ديرين جابر سنكرا في لسات الرياض الصالحين من كلام السيد المرسلين الشيخ العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف الشهير بالنووي رحمة الله عليه. إذا جمع ما سوء يجيء معونا الدرس هنا في السادة لنيسة بس ما انتبه درس اللي يجب أن تبني كرسوء كالكشن بادنا همسن دي بيكينا عند يجي باب فضل الرجاء باب اللي يبعادي لما دا فللا مكين يتوت تاوى الله ذاتو يفاتن سام الرحمة الله. To bayan da malami ya gama tattauna wannan a yau sai yace babul jam'i bainal khawf war raja'. Wannan babu kuma zai maka bayani game da yaya ake son ta hada tsakanin tsoron Allah da kuma fatan samun rahman Allah. Abubuwa guda biyu ne waɗanda suke gefe daban-daban. A nan an nuna maka lallai ka ji tsoron Allah domin kamun Allah babu sauki. Ka ji tsoron Allah domin Allah na da hanyoyi da yake azabtar da bayi da suka saba mishi. Waɗannan azaba kuwa to kana garama azaba ne mai radadi kwarai da gaske. Dan haka babu sassauci a cikin duk wani abu da Allah zai yi wa bayinsa hukuma idan suka saba mishi. To kaga wannan kamata ya ce ka tsorata tsoro mai tada hankali wanda har mutum zai iya tunanin cewa anya wato bayan Allah ba shiga uku kuwa to ta dai gefe kun sai aka nuna maka kuma amma ka sani cewa shi Allah nan fa to Allah ne mai jinkai mai rahma dan haka kamar sakankanci kai fatan rahman shi zaka kai gare ka domin ya halicci rahman ne dama domin ta kai ga bayi shi kai kuma dai ne daga cikin su dan haka ka rinka kyautatawa Allah da to ina fata an gane har kuma in ka zo wannan gabar sai kuma ka ji ana nuna maka kaman cewa kai babu wani bawan Allah ma saboda irin rahman nan na Allah da yawan rahman da tausayi da jin kan Allah babu wani bawa da Allah zai azabtar da shi kowa zai shiga wannan rahman. To kaga abubuwan nan guda biyu kamar suna ainihin wato a kore juna. Idan ana magana waɗanda za a yi wa azaba za ka ga babu sauki, in aka zo ana magana rahma kuma sai kuma ka ga azaban ma ba wanda za a yi wa. To a nan ana son a nuna maka ya zaka hada tsakanin wannan tsoron Allah da kuma fatan samun rahman Allah. Ina fata an gane. Malam yake irda ka sani ya kai ɗan uwa mai albarka mai karatu ko mai saurari annal mukhtara lil abdi, abinda ake so wa bawa da yake zababben wato ra'ayi da matsaya fi hali sihhatihi, a lokacin da kake cikin koshin lafiya Allah ya baka lafiya kana iya kazar-kazar kana iya kai komo an ya kuna haifan radiyan. To a wannan lokacin ne ake son ka zama mai tsoron Allah wannan tsoron ya nesanta ka daga saba mishi amma kuma ka zama mai fatan samun falalan Allah domin ka rinka ganin cewa duk abinda ka aikata na biyayya ga Allah to za su samar maka da mafita a wajen Allah. Ina fatan gani haka ake son ka hada tsakanin abubuwan guda biyu. Kamar yadda ka san dama dan adam a kowane al'amari nasa to dama yana tsakanin abubuwa ne guda biyu, imma samu imma rashi, imma an yi wato ciniki imma rashin sa, in ma riba in ma faduwa. Ina fatan ga dama dabi'an dan Adam ko da yaushe a tsakanin abubuwa guda biyu yake. Rayuwar nan ma da kake yi, in ma rayuwar ka ci gaba ne, in ma kuma ta kare. To komai dama yana tsakankani ne. To duk sanda mutum yake cikin koshin lafiya, kana cikin hankalinka, baka samu matsalar kwakwalwa ba, to a kowane hali ka rinka zamowa tsakanin abubuwan nan guda biyu. Wannan zai taimake ka wajen ka yi abin da ya kamata, ka bar abin da bai kamata ba. Domin duk bawan da ya san cewa idan ya saba wa Allah, Allah zai kama shi, zai je wa saban Allah, zai nisance shi. Sannan duk bawan da yake fatan zai samu falalan Allah, abubuwan da Allah ya umarce shi zai yi su ko ba zai yi su ba, zai yi su. Amfanin kasancewa tsakanin guda biyu kenan. To amma kuma fa sai malam yace wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa'an wa fi halil maradi yumahisu aw yumahidu ar-raja'a. Dan haka a koda yaushe ka zama bakarin jayar da bangare ɗaya ba, bakarin jayar da bangaren tsoron wato azaba ba, cewa ka sa rai cewa kai kam ba ma za ka taɓa iya sha ba. Sasa akwai bayan da suke yi wa Allah irin wannan mummunan zato, kuma ba daidai ba ne. Ina fatan an gane. In ba manta ba, a baya ne ko mun karanta hadisin wani sahabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi yana cikin zazzabi, zazzabi mai tsanani. Da Annabi ya zo gaishe shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya jikin naka ya kake ji? Sai yake cewa ai dama ni ne nake yin addu'a, cewa ya Allah duk wani abu da ka san za ka yi min na azaba a ranar lahira, to ka gama min shi tun a duniya. Don haka a bar wannan abun ya ci gaba. Yana fatan wannan ne zai zama in place of wancan. Sai manzo Allah ya ce, a'a wane kai, ai idan Allah ya tashi kama bawa, bawa ba zai iya jure kama sa ba. Ka dai roƙi Allah, Allah ya zaunar da kai lafiya, kai fatan Allah ya baka lafiya. Amma kar kai wannan irin ka sassaban wa kanka, ba za ka iya jure azabar Allah ba. Ina fata fahimta. To kaga wannan yake nuna shi bawa a koda yaushe ya rinka ya taka tsantsan wajen abubuwan da yake yi na sabon Allah, kuma yana neman gafara. Sannan ya rinka ainihin wato yawaita ayyukan neman kusanci ga Allah, kuma ya rinka fatan samun ladansu. Da ku ji hadisan can na azumi da sallar dare ba, Annabi yace man sama ramadana, da yace imanin sai kuma yace bi wahtisaba, kai fatan Allah ya karba ya baka lada. Wato kada kawai kai zama kai kana yi ne kawai ba wani manufa, domin idan babu wannan ma a zuciyarka, to aikin ka ba ya tashi a tutan babu. Ma'ana da za a samu mutum yadda muka yi sallar subahi nan, tare da shi aka tashi yayi alwala, ya zo yayi sallah a farkon farko ma ya tsaya duk aka ira sallar da shi, amma a cikin zuciyar shi yana ganin wannan wani takura mutum kawai Allah ya yi fa, dan ne kawai mutum na cikin bacci kawai zai zo tashi yayi wani sallah, amma kuma yayi a aikace. To kaga yanzu wannan zuciyar shi da aikin shi ba su haɗu ba. Da haka wannan sallar da yake yi da rashin shi duk daya a wajen Allah bai sallar ba har yanzu, domin zuciyar bai gamsu da abin da yake yi ba. To daga nan ake bambance tsakanin mai imani da munafiki. Allah ya sa mu fahimta. Munafiki duk abin da ake yi na zahiri duk da shi ake yi, za ka gan shi a sahun sallah shi ne a sahun farko, in ma yana kira'a za ka ɗauka ba wanda ya kai shi iya kira'a, amma zuciyar shi fa yana ganin aikin banza yake yi, yana ganin Allah bai kyauta mishi ba, dan ne Allah zai ainihin wato dora mishi wani abu wai ibada. An fahimta ko? To kaga zuciyar shi bai dace da zagirin shi ba, daga nan ya zama munafikin. Daga nan kuma Allah ya mishi hukuma da hukunci cewa a cikin wuta zai dawwama. Innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar, Allah ka tsare. Sai malam yake cewa amma idan mutum yana a halin rashin lafiya, kun gane abin da ya fara faɗi a can sama ko? Kana cikin koshin lafiyarka, kana iya kai komo, to ka kasance tsakanin al-khawfi war raja. Amma duk sanda rashin lafiya ta rinjaye ka, ya zama kana kwanci ba lafiya, ko kana ainihin wato jinya, to a wannan lokacin da kake cikin jinya an fi son ka rinjayar da ɓangaren raja'u sama da al-khawf. Wato a baya ana son ka yi su 50-50 kenan ko? An gane ko? Amma idan kana cikin halin rashin lafiya, to ɓangaren raja'u ta fi rinjaya,
ko da ko da kaso 51 ne kaga yafi na khaufu dan kana ana son yayi nisa ka kyautata wa Allah da so a wannan yanayi da kike ciki wa qawaidu shar'i abinda yasa malamin fadi wannan zamu zo mu ji su anan gai nan ma shi ma zai fara bayani yace kaidojin shari'ar musulunci min nususil kitabi was sunna tun daga nasoshin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne aslu da kuma usul na shari'a wa ghayra dhalika kai da ma wasu istinbata da ake yi daga cikin ayoyin alqur'ani da sunna mutazahiratun ala dhalik su suka tabbatar da wannan kaidar da muka kawo na fata gani a halin rashin lafiya mutum ya fi kyautata wa Allah zato cewa zai samu rahmar Allah amma sanda kake da cikin koshin lafiya to tsakanin tsoron Allah ka da fatan rahman a samun rahman Allah ka ya zama babu wanda ya rinjaye daya ka zama a tsakiyar su ina fatan an gani ga dalilan ma zai fara kawo sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun a cikin suratul a'raf Allah ya ce afa aminu makra Allah yanzu ku kun amince duk abinda Allah ya tattala na kamu da zai yi wa bayi da suka saba mishi kun amince a dai a gaba da Allah ka san akwai lokacin da dan adam zai kai ga idan yayi wani laifi sai aka zo za a yi mishi hukuma sai kawai kaga ya sakankace yace duk ma abinda za a yi a idan haka ne ko to wannan ya kare tsakaninka da halittu amma in aka ce maka Allah kada ka kuskura ka ce duk ma abinda Allah zai yi saboda kamun Allah babu sauki da wa to shine Allah da kanshi a cikin wannan ayan yake gaya wa irin waɗannan bayin cewa yanzu wai ku kun amince abin duk da Allah ya tattala na kamu da zai yi wa masu saba mishi Allah ya kama ku kenan shi yasa ana ce muku ku bar saban Allah kun ki bari kun ci gaba kaga abinda mafhumu na aikin mutum idan yana saba wa Allah kamar ya ce wa Allah na shirya duk abin da zaka yi kai kenan Allah ya ce fala ya'manu makra Allah wallahi kamu irin na Allah kamun ga irin na Allah babu wanda zai iya ainihin wato jure shi ba wanda zai sakankance ya nuna ya amince daga kamun da Allah zai mishi illa alqawmul khasirun sai al'umman da suke hasararru wannan babu alkhairi ta tare da shi ya gama yin asara kaf domin Allah ba zai faka kama shi din ba kuma in Allah ya kama shi wallahi ba zai tsira ba to kaga wannan ya zama asararre kenan Allah ka tsare mu daga cikin asararru da haka sai da wanda ya sakankance cewa Allah ya mai abinda ma zai mai din a'a kai dai ka nemi Allah ya gafarta maka kuma ka daina saban ka kusanci Allah da da'a da ibada wa qala ta'ala to kaga wannan ayar me yake nuna maka yana nuna maka kada ka ainihin wato bar bangaren raja'a ta rinjayi bangaren tsoron Allah dan mutum idan yana ainihin wato saban Allah da nasin cewa to ai Allah mai gafara ne Allah mai gafara ne amma ka ci gaba da saba mishi da gangan ka amince da abin da Allah zai yi kenan to Allah ya ce kada kai haka masu yin haka a sararu ne an gane ma'anar ayar aya ta gaba malai ya ce wa qala ta'ala innahu la ya'asu min rahmatillah illa alqawmul kafirun to kaga kuma ta kai bangaren an faɗi bangaren waɗanda za su ce a yi musu abin da ba a yi din to ta nan kuma sai aka ce kada kuma ka ɗebe tsammani abin da kake yi Allah ba zai iya yi maka gafara a kan shi ba kai ne kai imani ka yi wa Allah ibadan da ya sa ka ka guji saban Allah to idan kana yin waɗannan abubuwan da shedan ya rinka zaniyar da kai a kansu na kuskure wani lokacin ma har da ganganci to kai ta istighfari istighfarin nan to shi kuma ya rinka natsar maka da zuciya cewa in Allah ya yarda sai mun kai labari an gane kada kai kuma ka zo ka kalli girman abin da ka taba yi na sabo to ce shi kenan ni kam abin nan da nayi ina ai na san ba zan taba iya tsira samun gafarar wannan laifin ba Allah ya ce a'a kada kuma kai haka kaga an yi balance ɗinka kenan ko can an tsoratar da kai nan kuma sai aka ce ka zama mai fata domin babu wanda yake ɗebe tsammani ya yi tunanin cewa Allah ba zai taɓa rikken shi da rahmatsa ba nan kuma sai aka ce illa alqawmul kafirun sai wadanda suke kafire kaji masu cewa sai shirya Allah ya kama su an kira su da fasikai masu ɗaya bai tsammani kuma daga samun rahman Allah nan kuma an kira su da kafirai kaga dukkansu mutanen banza ne da fasiki da kafiri duk mutanen banza ne to kai musulmi kada ka zama irin waɗancan kada ka zama irin kuma waɗannan to wa za da suwa za ka yi koyi kenan shine ka zama tsakiyarsu kun gane ma'anar aljabu bainal khawfi wal raja'i ko ma'ana ka zama a tsakiyarsu kai baka ɗaya bai tsammani ba kuma baka sakankance ba kaga kana tsakatsaki kenan to nan ne inda ake samun musulmai shine Allah ya sifanta musulmai da al'umma wasat wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan a komai dama musulmi baya zakewa ba kuma ya gazawa yana nan yana yin wato kiyaye tsakanin daman da hagu sai ya zama a tsakiya Allah ka samu dashi wa qala ta'ala a wasu wuraren kuma a cikin ainihin wato alqur'ani Allah yake cewa yawma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuhun a ranar da wasu fusaku za su haske kar suna walƙiya a daidai lokacin kuma wasu fusaku za su yi baƙi ne kir babu haske ko mikala zarra kaga shi ma wannan aya yana nuna maka wato tsakanin abubuwan nan guda biyu tunda aka ce akwai wasu fusaku da za su yi haske kenan akwai waɗanda Allah zai yi wa rahama ko to kai fatan kana cikin su a daidai lokacin kuma sai aka ƙara cewa akwai kuma wasu fusaku kuma da za su yi baƙi kirin masu saban Allah kenan ko to ka tsoraci kada ka zama cikin su kai kana bainal khawfi wal raja'i da kenan baka sakankance to a ni dole muna can ba kawai a dan baka san su waye ba kuma kai ka san fuska da za ka yi haske to gwargwadon biyayyar Allah shi da yadda Allah ya mishi rahama ya karba yake shi shine zai yi haske wanda kuma ya baki kirin gwargwadon kamun da Allah zai mishi da uquba to tunda baka san su waye ba to ka rinka kiyayewa dan baka san inda za ta kaya ba ina fatan an gane فقال تعالى اورو جنكم الله مدوكين سكي تي ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم هذا نشي ما هذا ابو بكر غدي وبنجدنك ني غغاوان عقوبه ني ga wadanda suka saba mushi kaga hukuma ta bangaren alkhawf wa innahu laghafur rahim at the same time kuma a cikin ayan da aka ce Allah mai tsananin saurin kamu ne da hukuma sai kuma aka cewa lallai kuma shi Allah tabbas wallahi ne yawan gafara ne mai yawan jin kai kaga nan shi ma an nuna maka ne lallai fa to bawa ya ji tsoron kada Allah ya kama shi kamu na gaggawa ya mishi hukuma saboda sabawa Allah amma kuma ya rinka fatan abin da yayi in yayi nadama ya tuba to Allah zai mishi gafara kuma ya mishi jin kai to aljamu bainal khawfi war raja'i kun ji yadda malamai suke kawo ayoyi domin su goyi bayan wancan ka'idan kenan malam ya ƙara cewa wa qala ta'ala wata aya na baya da muka wuce yau mata biyadu wudu yana cikin suratu ali imran wannan kuma na cikin suratu al-a'raf wa qala ta'ala awrada Allah yace innal abrara lafi na'im kaji wadanda suke masu biyayyan Allah masu bin dokokin Allah mutanen kirki to Allah ya tattala musu ni'ima wanda zai sanya su a cikin a ranar tashin alkiyama to kaga nan ana fadaitar da kai falala ko kai fatan kana daga cikin su Allah ka sanya mu daga cikin su to ana gama ayar ayar da ta biyo baya sai kuma Allah ya ce wa innal fujjara kaka dauka abrar din ne kawai akwai waɗanda suke kangararru su kuma fajirai to su kuma makoman su lafi jahimin yana cikin wutar jahim Allah ya kiyaye nan ma ana ƙara nuna maka ka rinka fatan ka zamo daga cikin al-abrar kuma ka rinka tsoron kada Allah ya jefa ka cikin al-fujjar ka kasance ka hada tsakanin al-khawf wal raja' din ke a cikin suratul infitar wa qala ta'ala a wani wajen Allah yake fa amma man saqulat mawazinuhu duk wanda ma'auni shi na kyawawan aikin shi suka nauyaya a ranar tashi al-kiyama suka fi na safan Allah shi yawa to sai Allah ya ce fa huwa fi 'ishatin radiya irin wannan shine zai shiga rayuwa yardajjiyar rayuwa Allah ka sanya mu daga cikin su. Kaga wanda yake nuna dama shi Allah madaukakin sarki ashe yana rinjayar da abin da yafi nauyi ne a cikin ayyukan bayi. Dan haka ba wai cewa ake a samu mutum 100 bisa 100 bai taba saba wa Allah ba, a'a. Kullu ibn adam khata'u, babu wani dan adam sai da yazo yana da wani nau'in sabon Allah da yake. To amma abin da ake so biyayyar Allah ta rinjayi sabon rinjaya mai ban mamaki, sai da ana auna su za a ga na biyayyar ne yafi nauyi. To in na biyayyar Allah ne yafi nauyi, yadda Allah ke wa mutane hukunci kenan. To fa huwa fi 'ishatin radiya, sauran kurakuran Allah zai kauda ido ya yafe mishi, da haka zai shiga rayuwa, rayuwa ya gajiya. Allah ka gafarta mana. To ana gama wannan bayani shi ma ba a shiru ba, domin kada mutum ya ce au, to shi kenan, ai na san na yi sallah 5 jiya dan na ɗan yi sako guda ɗaya, ba ai baka san girman nauyin sakon ba. Shi ne sai Allah ya ce wa amma man khaffat, kaji inda matsala yake. Idan aka auna kyawawan ayyukanka sai aka ga babu nauyi, ya zama rafa-rafa, baka yi su da yawa ba, ko ka yi su amma ba karɓaɓɓu ba, saboda baka yi yadda Allah yake so ba. Ka'idar karɓar aiki a wajen Allah shi ne sai ya yi, sai ka san ya yi ikhlasi a ciki, aikin ya zama Allah kaɗai ka nufa. Sannan na biyu, ya zama akwai mutaba'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka duk yadda ka kyautata wa Allah ikhlasi a cikin aiki, idan ba annabi ya saka ba aikin banza ne. Ba za ka zo ka ce ah, to ai abin da nayi mai kyau ne kuma dan Allah ne, eh mai kyau ne dan Allah ka yi, waye saka? Shi ne tambaya na gaba. Ka ce ai malamai na ne da shehunne na ka koya min, sai a ce to duka wajen su za ka lada. Shi Allah duk abin da yake son a yi ya aiko dan aiken da zai zo ya karantar da shi. To me amfanin dan aiken kenan baka yi abin da shi daya yake zo da shi ba? Shi yasa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wasu al'umma sai da Allah ya turo musu da wanda zai zo ya bayyana musu ne Allah ke son a bauta mishi. Shi yasa sallan nan da ka ga muni, wallahi ba dan annabi ya karantar da mu yi shi ba, ba za mu yi ba. Amma tunda annabi ya ce Allah ya ce mu yi, to ba za mu fata yi ba har mu koma ga Allah da izinin Allah. To amma yanzu tunda annabi ya ce mu yi, to a cikin yin kuma, to ana son ka sanya ikhlasi. Sharuɗa guda biyu da Allah yake karɓar aiki da shi kenan. Idan ka yi abin da annabin ma ya ce Allah na so, in kuma ba ka yi dan Allah ba, dan ma Allah ba zai karɓa ba. So dole ka yi ikhlasi, kuma dole ya dace da abin da manzon Allah ya karanta. Jama'a ana fahimta ko? Dan mutane da dama idan suka zo suka kirkiro wani abu ka ce musu wannan abu ba kyau, sai ce to me ba kyau a ciki? Eh ai dan Allah nake yi. A'a, yi dan Allah, in ba sa ka aka yi ba, baya sa aikin ya zama karɓaɓɓe. Ina fatan da an gane. Kamar yadda ka san a matsayinka na ɗan adam yanzu da kake rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin garinku, idan gwamnati ba ta ɗauke ka aiki ba, sai ka je ma'aikatan gwamnati kai ta yin aiki, in an tashi ƙarshen wata za a biya ka? Ba a ma san da kai ba. Amma kuma ka yi aiki, tabbas ka yi aiki, sai dai aikin da ka yi sunan wannan aikin fiƙi, don ba sa ka aka yi ba. Ina fata an fahimta. Kai kuma da aka ɗauke ka aikin, sai kuma ka ci zuwa yin aikin kamar yadda gwamnatin take, kai ma za a iya kwanu shi ɗinka a kibiyanka. To wannan tsakanin halittu kenan, ina kuma ga Allah mahalicci. So mu gane ƙa'idojin da Allah maɗaukakin sarki ya gina karɓan aiki a kansu, sai kuma mu tabbata a kansu. Allah ya sa mu dace. Da haka idan aka auna ma'aunin aikinka sai aka ga babu nauyi, me zai hana shi nauyi? Shi ne kamar yadda muka ce, ko dai zan baka yi su ba, da haka babu su da yawa, ko kuma kayi amma babu ikhlasi, Allah zai karɓa ba. A'a, kayi akwai ikhlasi amma baka yi koyi da manzon Allah ba, shi ma duk ba za a karɓa ba. Abinda zai sa ma'auninka ya rako-rako kenan. Da haka ka kiyaye, kada kai wa kanka ainihin wato damage. Allah ya kyauta. To idan aka auna ayyukan mutum na alkhairi sai aka ga babu nauyi, to me makoman shi kuma? Sai Allah ya ce fa ummuhu hawiyatun, uwar shi da za ta rungume shi ita ce wutan hawiya. Allah ya kiyaye. A ce mahaifiyarka ta haife ka a nan duniya sananniya, mutum ya kirki, amma ranar tashi alƙiyama wacce za ta rungume ka ita ce wuta, ta zama makoma gare ka, ai kaga an yi asara. wannan kuma cikin suratul qari'a kenan mana yake wal ayatu fi hadha al ma'na katira ayoyi a karkashin wannan gabar da suke bayani game da mutum ya hada tsakanin al khawfu da raja'a to ayoyi ne masu yawa kwarai da gaske fayajtami'u al khawfu war raja'u fi ayatayn da haka zaka samu a cikin alqur'ani ayi bayani a cikin ayoyi guda biyu daya na nuna maka ka ji tsoron Allah sai kuma na nuna maka kai fatan samun mafita da rahman Allah sai Allah ya gwama maka su domin ka'ida shine sai ka hada tsakanin waɗannan mala yake muktarinaini kaga ayoyin kuma suna bin juna daga wannan sai wannan kuma sun zo da abubuwa daban-daban aw ayatin ko kuma ayoyi ne da yawa kamar yadda muka ji ayar karshe din nan kaga a cikin ayoyi hudu aka gwama maka tsakanin al-khawfu war-raja akwai wanda tsakanin ayoyi ne guda biyu kamar wancan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim ayoyi ne guda biyu wani kuma aw ayatin a cikin aya daya za a nuna maka ka ji tsoron Allah nan kuma ka kyautata wa Allah da su kamar yadda muka ji yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh aw raja Allah yake inna rabbaka la shadidul iqab sai kuma yake wa innahu laghafurur rahim da a cikin aya daya su duka akwai su da yawa a cikin alqur'ani to da malai ya gama wannan sharan fagen zai kawo hadisi a karkashin babin sai yake wa an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi ya zo daga ta hanyar abu hurairah Allah ya kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lallai manzon Allah yana da annabin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi ya ce law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-'uquba kaga hadisi zai kara fitar da duk bayanin da muka yi a cikin wadannan ayoyi da mu'mini kaga waye mu'mini shine wanda ya bi Allah ya tsaya akan ayyuka na imani har ya samu wannan suna hanyowa sosai imani manzo Allah ya ce da ya san irin hukuman da Allah ya tattalawa kafirai da zaka san hakikanin abinda Allah zai yi wa kafirai hukuma da irin yadda yake da tsanani da Allah da kanshi ya sifanta wannan hukuman da tsanani Allahu akbar wato Allah da ya tattali wuta jama'a wallahi shi da kanshi ya yi tsananta bayani game da azabar wutan haku ga tunda har Allah da ya halicci wutan ya nuna cewa azaba ce mai tsanani to kai ka san wallahi mai tsananin ne jama'a to da mu'mini ya san hakikanin tsananin hukuma da Allah ya tattala manzo Allah yake ma sami'a bi jannatihi ahad sab ba wanda zai yi tunanin zai samu aljanna ba ku za ka yi tunanin ba wanda ba zai shiga wannan wutan ba saboda an yi wato girman hukuma da an yi wato raɗaɗin hukuma ba za ka taɓa tsammanin akwai mutum ɗaya da zai shiga aljanna ba to kaga wannan me ake cewa mu'mini yayi kenan ka kiyayi saba wa Allah ka tsoraci saba wa Allah kaga alkhawfu ya bayyana ana to bari ku kaji kuma ɗaya bangaren sai manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau ya'lamul kafiru shi kuma mai saban Allah kafiri da ya kangare kangararre kenan yake bin umarnin Allah shi kuma da ya san ma inda Allah min ar-rahma da ya san irin yawan jin kai Allah da rahamansa wanda a baya mun ji manzo Allah yace Allah madaukakin sarki ya ce rahaman da ya halitta cikin guda 100 guda 1 ne kawai ya fako duniya sauran 99 yana nan ya killace su sai ranar tashi alkiyama zai fito da su kuma ya tattale su ne saboda bayinsa amma waɗanne bayin masu imani to kafiri da ya san yawan wannan rahman da girman rahman da irin alkhairar rahman ma qalata min jannatihi ahad wallahi shi ma da zai yi tunanin cewa babu wanda ba zai shiga aljanna ba komai girman laifin da yawa Allah komai girman kafircin shi ko shirkan shi saboda rahman Allah na da yawa wanda har wanda bai biyayya ga Allah ba zai iya samu da haka shi ma zai yi tunanin zai tsira kaga kuma babu raja kaga da aka hada maka su mu'mini shi da ya san hukuma to tsoron Allah zaka cika zuciyar shi ya tunanin ma ba wanda zai tsira shi kuma kace ni da ya san girman rahama wallahi da ya tunanin ba yadda Allah zai azabtar da bawa ko daya to kaje kai yanzu ne ake isar maka a wannan safar shine kai taka tsantsan ka zama tsakanin tsoron Allah da kuma fatan sabon rahama dan kada ka sakankance zaniya tai maka wato illa ka je ka fada cikin hukuma kada kuma ka ɗebe tsammani ka munana wa Allah zato so ka zama a tsakiya an fahimta ko rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an abi sa'id al-khudri hadisi na gaba ya zo daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yace lalle manzon Allah kira da yankin Allah tabbata gare shi yace idza wudi'at al-janaza idan aka aje gawan mutum a cikin makara ina fatan gani suka ce idan aka yi wasali a sama a wannan suna na janaza kaga jahin wasali a ina aka yi a sama to ana nufin wato gawa an dauko shi kenan a cikin makara to waye a sama waye a ƙasa gawan shi ne a sama ko makaran a ƙasa to na sama shi ake wa wasali sama Allah ya sa an fahimta kaga in aka ce janaza makara ake nufi kenan ko gawan gawan tunda gawa ne a sama aka yi wasali sama in aka ce jinaza kuma aka yi wasali ƙasa wanne ne a ƙasa a cikin guda biyun makaran to wannan sunan makara ke da haka ake bambance su da na bai ce idza wudi'atil janaza in aka aje gawa yanzu gawan ake magana kenan ko wahtamala annasu mutane suka zo suka dauke shi ma'ana an fito da shi bayan an gama mishi wanka an mishi sutura za a je inda za a yi sallah ko an gama sallar an dauke shi za a tafi makabarta awil rijalu ko kuma mai riwaya yake annabi yace mazaje wannan yake nuna shi aikin daukan gawa da yin abubuwa da yake na ibadojin jana'iza da makarantun su aikin maza ne shi yasa annabi ya kira su da mazaje ala a'nafihim suka dauko shi akan wuyayin su ba nan ake aje gawan an dauke shi a makara ba sai annabi ya ce fa in kanat salihatan idan gawan mutumin kirki ne nagari ne qalat gawan za ta rinka magana Allahu akbar aga wannan in ba wahayi ba jama'a ba wanda yake sai maka wannan karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai yanzu tunda ake dauko gawa ka taba jin gawa na magana amma ga manzon Allah yake qalat da haka ko ka taba ji ko baka taba ji ba dole ka yadda tunda wanda ya faɗa as-sadiqul amin ne ne gaskiya ne abun a gaskata baya magana anil hawa in huwa illa wahyu yuha kuma an fahimta ko manzo Allah yace gawan za ta rinka magana me za ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni dan Allah ku yi marmaza ku je ku gabatar da ni ku je ku gabatar da ni domin a lokacin ya riga ya ga abin da aka tattala masa na ini wato rahama ya kosa ya ga samu wannan rahama kamar an goje a daura mishi aure sai a ce mishi an kai amare shi ba gaggawa yake yana zabura ba a je a kai shi saboda ya san akwai wani abu da yake fata da aka kai mishi gida to haka gawa gawan mutumin kirki ya ga irin sakamakon ayyukan da yayi a duniya kyawawa da aka sai ya kosa ya je ya hadu da wannan alkhairi yana cewa ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kanat ghayra saliha amma idan mutumin banza ne dama ɗayan biyu ne ko dai mutumin kirki ne ya mutu ko dai mutumin banza Allah ya kiyaye to idan gawan ba na gari bane ita ma aka gama mata sutura aka dauko ta to yayin da ake tafiya da ita akan kafadin mazaje qala ita ma za ta rinka yin magana a je kenan babu wani gawa da aka taba daukowa ba ce sai yana yin magana ɗayan wannan maganganun guda biyu in na kirki ne yana fadin na sama idan ba na kirki bane yana fadin wannan magana da zamu yi to ita wannan mai za ta rinka cewa sai ta rinka cewa ya wailaha kai canta wayo ta shiga uku kenan ko ta rinka ihu tana kururuwa sai ta rinka cewa aina tazhabuna biha wa ina za ku je da ita ne kage da yake maganan banza ne anan annabi sai ya jefar da lamirin ina fata gani a can da yake na kirki ne saboda a fata na gari ko sai annabi ya nuna lamirin akan ne magana qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni dan dukkan muna fatan mu zama cikin wadanda za su yi wannan kyakkyawan karshen ko to amma na banza fa kage sai annabi bai jingina abun wajen bayani ga kansa ba sai ya jefar sai gawar ya rinka cewa dan ya karanta san shi kare ko yawwa yasma'u sautaha kullu shay'in kun ga magana manzo Allah ya ce komai da Allah ya halitta yana jin wannan murya ko ne zai ce a komai kuma to ya kai mu ba ma ji ko kuma muna cikin komai din a akwai istisna'i ina fata gane komai kuma da nabi ya ce yana ji illal insan sai dai dan adam dan adam ne kawai baya ji kage wato Allah ya bame frequency na jinka baya jin sautin gawa kamar yadda ka san tururuwa da suke yawo a ɗakin ka ko a gidanka su ma suna da irin nasu magana amma ka taba ji baka taba ji ba amma Allah ya babu labari a cikin Al-Qur'ani a lokacin da Annabi Sulaiman ya fito da sojojinsa rundunar mutane da aljani da dabbobi za a fita a je yaƙi wasu tururuwa a kan hanya da suka fi tafiyan mazaje sai suka rinka yi wa magana wa juna cewa udkhulu masakinakum ku yi marmara ku shige ramukanku la yahtimannakum Sulaiman wa Jibril kada Sulaiman ya zo ya tattake ku da shi da rundunar shi sun yi magana ko ba su ji ba sun yi a shege na zuwa suna magana to da yake shi Annabi Sulaiman Allah ya bude mishi wannan frequency din shi yana iya jin magana har an yi wato irin waɗannan kwarin da haka sai ya biyo magana yana jin magana sai ya ce wa sojojin kowa ya tsaya inda yake har sai sun gama wucewa tsaf sannan sai mu ci gaba da tafiya amma sai ka taɓa jin ɗakin kana magana sai ka taɓa ji ba to haka gawa gawa na magana amma ba ka ji na fatan gani manzo Allah ya ce mutane ne kadai ba sa ji to su ma mutanen da za a bude musu wannan gaban da yake jin maganan gawa manzo Allah ya ce walau sami'ahu la sa'iqa wallahi da dan adam zai ji muryar gawa wallahi da ya suma abinda zai tabbatar maka da wannan ba ma gawa ba idan kana tafiya tsakiyar dare a cikin ɗakin ka ne ba sai ka dan ji wani ƙara ko wani magana yaya yaya kake rikicewa kaga wani ya fito daga ɗakin an guje kila kuma kafan shi ne wannan ƙaran ba saboda tsoro ba za ka iya jure jin ba to idan da za ka ji na gawa tsoron zai kai ga har sai ya sumar da kai to dan Allah ya rufa mana asiri kada mu ta suma kullun ko sai Allah ya toshe mana kullun da haka ba ma ji kware da gaske kuma maganar da zai faɗi ihun da zai yi musamman aka ɗauko na banza da irin maganganun da za ka ce yana faɗi yana cewa ina ba ku da shi wallahi in ka ji shi ba za ka iya jurewa ba tsoro zai kama ka wanda sai ya sumar da kai a sanin tsoro ya tsoro mutum na iya suma ina fata an gane Annabi Musa da ya nema Allah ya nuna mai shi ya gan shi Allah ya ce da wani haske daga cikin hijabin shi ya dan hasko dutse dutse ya bindiga ya rubuje kawai sai faɗi ya suma fa kharra Musa sa'iqa da ya farko aka ce yaya zaka gan shi har yanzu ya ce ya hakura ya gane abun ya fi karfin shi ina fatan jama'a gani Allah ya samu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya yi wa tsaye shi hadisi da karshe a karkashin babu Ali ibn Abi Mas'ud radiyallahu anhu daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara mushi ya kana yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi to yanzu menene muhallin shaida cikin wannan babu da ake son ka alaka ta tsakanin tsoro da kuma fatan samun rahama ka ji gawa duk da aka dauko to dayan jinnan ne ko dai gawa na gari ko na banza kuma ka ji irin maganar da yake yi to kai tunanin kai ma ran da za a dauko ka dolan ka sai ka samu kanka dayan guda biyun nan an fahimta ko to kai fatan Allah ya sa ka zama daga cikin aljina aljanaza saliha ka zama daga cikin nagari ka ji tsoron kada ka wayi gari a dauko kai ma gawon ka kana irin wannan ihu to kaga idan ka kiyaye tsakanin al-khawf war rajaa ne zaka rike yi kenan zaka rike yawaita aiki na gari zaka karanta sabon Allah dan baka san a dauko gawon ka kana ihu kana cewa ina za a je da kai ko kana san wannan baka so iko kana so ka je ka ci gaba da masha'anka shi ma Allah ba zai fasa kai ka lokacin ba an gane wannan da kyau ko amma bai kamata a ce mutum ya yi niyya ta haka ba in ba haka ba ka zama daga cikin afa aminu makarallahi din kenan ka amince da abinda Allah ya tattala na kamu ya kama ka ina fata an fahimta Allah ya sa mu dai sahabi Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace aljannatu aqrabu ila ahdikum min shiraki na'i kun ga aljanna irin yadda Allah yake son bayansa su shiga aljanna to ya kusantar da aljanna zuwa kowa wato Allah ya kawo ayyuka ɗanka ɗan ayyuka ɗaukaka wanda da za ka doge kana yin su kuma kamar yadda muka ce ka sanya ikhlasi kai aikin kamar yadda Allah yake kai ta hanyar manzon Allah wallahi zai sauki za ka shiga aljanna shiga aljanna ne sauki ne ba wahala to amma me ake so kai kai abin da aka ce kai kawai ina fata gani za ka duk wanda kaga bai shiga aljanna ba wallahi shine yin abin da aka ce ai ba wai dan aljanna na da nisa ba ba wai dan shiga aljanna na da wahala ba aljanna na da sauki bari ka irin kwatancin ma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yake aqrabu ila ahadikum aljanna tana da kusanci da kowa daga cikin ku kowa ba ba wai wasu ne banda wasu ba aljanna ga kada aljanna ne manzo Allah yake min shiraki na'ali fiye da hancin takalminka ka duba hancin takalmin duk inda ka zura takalminka a kafa to hancin na manne da jikinka to wani kusanci ya kai wannan manzo Allah yake to haka wallahi ga kada aljanna kawai kai aiki ne ka shiga ko mun fahimta amma duk wanda kaga aljanna ta yi mishi nisa to ya nuna bai yi aiki bane wallahi bai yi abin da aka ce yi bane da yayi ya zai shiga aljanna Allah ka sa mu shiga mu daga cikin mazowa aljanna to da aka gama fadin wannan kaga mutum zai ce af a sha aljanna ma ba wahala ko a to bari kawai in bari tunda an ce yana kusa ya ma fa hancin takalmi na kusa to ni na san kawai dole zan shiga sai aka ce wannan ruhislu zalika haka ita ma wuta da aka sai ka duba wani aiki kake yi yadda aljannan ke da irin wannan kusancin ko to haka ita ma wuta take da kusanci da haka idan ka yi aikin shiga aljanna to tabbas kana yin aikin shiga wuta ke nan dan ɗayan biyu ne ba na uku ina fatan jama'a gani da haka ko da yaushe mutum ya rinka tsayawa yana duban me yake aikatawa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa litanzur nafsum ma qaddamat li gadi ka rinka tsayawa kana dubawa me ka shirya dan gobanka me kake yi a yanzu dan gobanka me kake shirin za ka yi anjima dan gobanka wannan shi zai taimaka maka yanzu kana zaune masha Allah kai sallah kana fatan wannan aikin na aljanna to in ka tashi daga nan ina kuma za ka me za ka je ka yi shi ma ka auna ha zan je in gaida iyayena masha Allah aikin aljanna zan je cikin iyalena matana da ƴaƴana in je in dauki dawainiyar abin da suke da shi gwargwaron halina aikin yan aljanna ne zan je in yi nasiha ga wani aikin yan aljanna ne amma zan je in yi masha'a zan je in yi zalunci zan je in tara mutane a hanya in kwace dukiyarsu zan je in sa biro a ofis in soke fayil ɗin wani to wallahi waɗanda da aikin yan wuta ne da haka sai ka duba wanne kake shirin shiga kai aljanna ce ko wutar Allah ka samu gama lafiya ɗan uwa masu albarka wannan shine karshen hadisin da malai ya kawo a kashin wannan babi sai babi na gaba wanda sai Allah ya kawo darasi na gaba insha Allah babu fadlil buka'i min khashyati Allah ta'ala wa shauqan ilayhi na mu alaikum assalam wa rahmatullahi ani ya hayya na
a bana wani yake wannan labarin da ke da
Dukkan bayin Allah duk abin da mutum yake komai girman shi na laifi kaga babu laifi wanda yake girman shirka ko to Allah saboda wannan rahman da muka ji cewa da kafiri ya san girman shi sai yayi tsammanin kowa zai kira to sai Allah ya kira bayin sa duka yace duk a zo a tuba wato shi Allah abin da yake so kowa ya gyara komai girman zalunci komai girman laifi to idan mutum ya dauki hanyar gyara ko to zai iya samun gafara Allah wannan babu ko shakka a ciki da haka in sun yi domin su samu gafara da zunuban su Allah na iya gafarta musu to amma matsalar shine sai an dubi niyyar su shine wannan magana da muka yi na ikhlas da wata manufa suke son su yi da manufan su samu gafara abin da suka yi a baya na sun ainihi wato munana aiki kuma suna shirye da su gyara daga yanzu in sun yi wallahi Allah zai karba rahama Allah ta wuce yadda ake tunani amma kamar yadda kai ishara a wai wani salon wayau ake son a yi ba an ce mutum ya je an je dawo an gafarta mai ba to tunda mun san mun tara da yawa bari mai warawa zan mu je a yafe in mun dawo sai mu dora daga yadda muka tsaya yawwa kaga an faɗi an faɗi to shi Allah ko da yaushe in mutum ya shirya da gaske yace zai tuba a shirye ki zai karbe shi mun karanta hadisi a babu tauba ko kuma tauba wani bawan Allah shi na shi laifin kisan kai ne ba shi ba gai ya kashe rai 99 amma kuma da yake Allah ya kashe shi da rahama sai zuciyar shi ta karaya sai yana neman ta wata hanya Allah zai karbe shi yazo ya ta samu mutane yana neman musu fatawa har aka samu wani ya mishi muguwar fatawa ina fata an gane kamar irin wannan ma yanzu an je an gansu a wajen gita an san mutanen banza ne to amma yanzu suke kyawun da kawai kada sanin da muka yi musu a baya na cewa mutanen banza mu dauka cewa ka ji aikin banza in ma ka ji wallahi wannan banza za ka yi to a nan ma zai ƙara zaluntar ka saboda ya ci ka kore shi daga rahama to bari ya ci gaba da iskancin shi kawai to ba a san mutum ya kore bayi daga rahaman Allah ina fata an gane wancan mutumin da aka yi mai irin muguwar fatawar sai ga a tsotin da dai ba za a yafin bari tsora daga inda na tsaya kai sai cika da shi sai mai da shi na ɗarin amma duk da haka sai ya ci gaba da neman ta ina zai samu mafita ya samu malamin sunna sai ya nuna mai lallai akwai mafita ba Allah ka saba wa maka je ka nemi ya fiya Allah Allah zai yafe maka kuma kallin hadisin muka ji Allah ya yafe mishi to haka abin yake amma kamar yadda muka ce idan mutum ya yi ne wai zai yi wa yau ai Allah ya koyi kowa sanin zuciyar shi ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الله يسامح ذلك سو أبن دعك سو أقول وشي مو مرك توت تاو كم سنم مرك أين واتو توت تاو باين الله يجي أبن دعك سنجي أكم مسلم سو إذا كجا هبانيشي نكريكي تو كمي فاتن ينزيادة وكن كريكي inda da maka ci gaba da mai da tiya har ya tabbata ka ci gaba ina fata an gani ba a san a kore mutane daga rahman Allah saboda rahman Allah yana da yawa kuma yana da fadi Allah ya sa mu da shi dan wa ba ta albarka nan za mu tsora da insha Allah mun yi kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi